baya kuma da jaddada godiya Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo wannan yammaci ta asabar daren Lahadi yau muna 28 ga watan Jumadal Akhira hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1441 a kidayen miladiya yau 22 ga watan 2 shekara ta 2020 daidai mun dawo wannan majalisi mai albarka majalisin alqur'ani mai girma wanda aka saba gabatar da ababin da ke da alaka da alqur'ani da tafsirin sa da fahimtar ma'anonin sa da tadabburin sa da sauran ilmoma na kusa da na nesa ilmoma masu zurfi wanda suke da alaka da alqur'ani har kullun roƙonmu da Allah subhanahu wataala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da kwannuwa masu sauraron gaskiya da gaɓuɓa masu aiki da gaskiya ya kuma tada mu a tutan masu gaskiya ranar tashin alkiyama. Kamar yadda ƴan uwa kuka sani cewa sati 2 baya shi malam da ke gabatar da wannan majalisi ya yi tafiya, daga nan sai ɗan uwa malam Bashir Lawal ya ɗauki gabarin ci gaba da karatu a wannan majalisi na tsawon satuttuka guda 2. Shi ma yau da kullum ta kama shi sai aka yi mani bayani ɗazu cewa to da buƙatuwar mu zo a samu abin da za a gabatar cikin abin da ke da alaƙa da alƙur'ani. To kasancewan dama muna da majalisi na alƙur'ani wanda muke yin shi ranar Lahadi a wannan masallaci, duk da kasancewan mun dakatar da shi bara har ya zuwa yau ba a dawo an ci gaba ba saboda ƙuntsun lalurori, amma insha Allahu ta'ala sun kusa bushewa. Muna fatan Allah ya tarfa mu garin mu nono domin a ci gaba da wannan majalisi. A wancan majalisi muna karanta wani littafi mai albarka mai alkhairi, littafi da ake kiransa Taysirul Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Qur'an. Wannan littafi wani bijimin malami ne Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'idi shi ne ya rubuta littafi Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ya rubuta wani littafin tafsiri a cikin mujalladi 8, duk da kasancewa an matse shi ya koma wani mujalladi ɗaya kinkini ne. To kasancewa wannan tafsiri ya yi ma waɗansu ɗalibai girma duk da irin ilmoma masu zurfi da aka zuba a cikin wannan littafi. Bal hasali ma ni kamar yadda nake faɗi na tsatso daga waɗansu daga cikin malamai masana Allah masana maganan Allah, ni har a zuwa yau ban ga littafin tafsirin da ke sadar da kai zuwa ga Allah kai tsaye kamar Taysirul Karimir Rahman ba. Littafin da idan ka karanta shi daga inda kake din nan ba zai dakatar da kai da ko ina ba sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan littafi alkhairinsa da albarkatunsa ba kaɗan ba ne, wanda ya karanta shi zai fahimci haka. To da ya rubuta wannan littafi sai waɗansu daga cikin ɗalibai sai suka roƙi shi malam Al-Allamatu Sa'idi cewa Allah gafarta malam me zai hana shi wannan tafsiri naka kai mana wato tarairaye shi kai mana shi a taƙaicen taƙaitawa ta yadda yake ƙaramin ɗalibi zai iya amfana, wanda ya ƙoshi da ilimi ma zai samu rabansa a ciki, zai kuma tattaro duk wani ilimi na alƙur'ani mai girma sai kai summarizing ɗinsa gaba ɗaya. Shi ne sai Al-Allamatu Sa'idi ya ce sai na ga wannan shawara ce mai kyau. To shi ne sai ya nemi taimakon Allah kamar yadda yake faɗi a cikin muqaddimar littafin nasa, yake cewa sai na nemi taimakon Allah fasta'intullaha ala al'amal ala hadha ar-ra'y al-maymun, yace sai na nemi taimakon Allah domin in isar da wannan ra'ayi mai kyau dan na ga wannan ra'ayi ne mai kyau. Yace sai ya dauki alƙalaminsa sai talhisun wancan babban tafsiri na fa, shi wancan asalin tafsirin Taysirul Karimir Rahman fi Khulasati Tafsiril Qur'an ko kuma tafsirin Kalamil Mannan shi kuma wannan taysirul laqifil mannan fi khulasati tafsir alquran to haka nan ya rero wancan tafsirin da baki daya ya tattara shi a cikin wannan littafi to wannan littafi shine muke karantawa a wancan majalisi namu na at-tafsiru al-mawdu'i muna yin tafsiri ne ga watan azumin ramadan wanda kuma muna yin shi bayan ma ramadan amma at-tafsiru al-mawdu'i tafsirin da yake ba wai kowace aya ba dauke ta tafsirin ta ba sai dai kowace matsala ka kalle ta kallo na bai daya in aka ce sallah ka kalli ayoyin qur'ani ga baki daya a zama daya ko zama biyu ko zama uku ka fassara su ka fito da hukunce hukuncen ku da shari'ar da ke cikin su in aka ce imani ka yi mishi kallo na bai daya in aka ce zamantakewa ka yi masa kallo na bai daya wannan shi ake kira at-tafsir al-mawdu'i to irin tafsirin da muke yi kenan sai ni ce to babu laifi mu dauko wannan littafi mu karanta kadan daga cikin abin da al-allama tusta'idi ya kawo a cikin wannan littafi nasa saboda muhimmancin sa musamman kasancewa bayanin ya zo mani a ƙwararren lokaci to ba ina son dauko muqaddimar littafin ne in karanta ba amma inda nake so in kai din shine inda malai yace muqaddima abin nan fi zikri awsafil qur'ani al-ammatil jami'a yace ga wata shimfida zai yi wannan shimfida za ta kawo maka sifofin al-qur'ani mai girma gamammun sifofi kuma sifofi da suka isar suka kosar wanda duka qur'anin kuma shine ya sifanta kansa da wannan domin qur'ani kamar yadda muka sani kalamullah maganan Allah ce to da haka Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma ya sifanta alqur'ani da wannan sifofi sifofin nan gamammu sifofin nan na cika na isa na tumbata a cikin kofofin dukkan alkhairi za mu dan karanta su a gurguje muna masu neman taimakon Allah malam yace qad wasafa Allahu kitabahu bi awsafin jamilatin azimatin haqiqa Allah subhanahu wataala ya sifanta littafin sa da sifofi madaukaka manya-manyan sifofi tanfadu ala jami'ihi wanda ke kowace sifa kaji Allah ya sifanta alqur'ani mai girma da shi to kowace aya kowace kalma kowane harafi daga cikin waɗannan na alqur'ani mai girma wannan sifan tana tafiyantuwa a kansu wa tadullu akbaru dilalatin ala annahu al-asl wal asar li jami' al-ulum an-nafi'a kuma hakan yana nuni akan cewa alqur'ani mai girma wato ya shine asali shine tushe na kowane irin ilimi mai amfani da haka duk wani ilimi da ka sani mai amfani a duniya sawa'un wannan ilimin yana da alaka da addini kai tsaye ko yana da alaka da rayuwa ko yana da alaka da ibadu to duka asalin waɗannan ilimoma alqur'ani mai girma ya tattaru a kan kuma qur'anin ya sifanta alqur'anin da irin wannan bima'ana ya sifanta kansa da irin wannan sifofi wal fununil murshida li khairi dunya wal akhirah hakan duk wani fanni wanda ke shiryatarwa zuwa ga daidai a duniya ko a lahira alqur'ani mai girma ya tattara waɗannan fannoni don haka duk wani ilimi da ka sani in dai zai amfani to asalin shi ne cikin alqur'ani sawa'u ilimi ne na aqida tauhidi koko ilimi ne na ibada koko ilimi ne na mu'amala duk wani ilimi da ka sani ko na dabi'a to duk gabaki dai alqur'ani mai girma ya riga ya tattaru akan asalin sa haka nan duk wani ilimi da ka san yana amfanin dan adam wannan ilimin na likitanci ne qur'ani yake da asalin sa koko wannan ilimin na fasaha ne ko na kere-kere to idan kai zurfi kai nutso a cikin tekun ilimoma da fa'idoji na alqur'ani mai girma za ka iya tsatso shi daga cikin alqur'ani to amma kaga wannan ya nuna kenan ba kowani karabi ta zai dace da irin wannan ilimin ma masu zurfi na Al-Qur'ani ne kuma ba malam zai bayani yadda za a yi mutum ya amfana irin wannan ilimin ma wanda Al-Qur'ani mai girma ya tattaro a kan yace wasafahu bil huda war rushd Allah subhanahu wata'ala ya sakanta Al-Qur'ani mai girma bil huda cewa shi Al-Qur'ani a karan kansa shari'a ne idan ka dube shi babu abin da zaka gani daga gare shi sai daidai da dacewa da gamdakatar da cin nasara da kuma bunƙasa da buwaya da haka shi karan kansa Al-Qur'ani mai girma huda ne shari'a ne babu abin da zaka taɓa a cikin Al-Qur'ani ka ce kai da dai ba kaza bane kaza ne babu shi a cikin Al-Qur'ani duk irin hukuncin da kaga Allah ya kawo to wannan hukuncin shine mafi daidai shine mafi tsololuwan adalci duk wata magana da kaga Allah ya kawo a cikin Al-Qur'ani wannan magana ita ce gaskiyar magana bal ita ce mafi gaskiyar magana kuma mafi cika hakanan duk wani wato abu da kaga Al-Qur'ani mai girma zo da shi to wannan abin shiriyan kenan babu shiriya a wajen wannan abin da Al-Qur'ani mai girma ya kawo yace wal Qur'an Al-Qur'ani shi ke tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya shi ke tantancewa tsakankanin daidai da kuskure shi ke tantancewa tsakankanin halal da haram shi ke tantancewa tsakankanin cin nasara da kuma tabewa da halaka wa annahu mubin Al-Qur'ani mai girma fa wani irin littafi ne wanda yake yayi bayanin komai wata bayanin da kulli shay hakanan kuma fayyace komai yana cikin Al-Qur'ani sai dai kamar yadda malamai suke bayani wato Al-Qur'ani yana bayyana komai wani lokaci a fillafillansa wani lokaci kuma ya kafa turaku masu ƙarfi waɗanda yake su ne za a gina duk wani abin da ya zo a wannan babi a kan da kawai lokaci gina fillafilla abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza wani lokaci kuma sai dai fitar da wata ka'ida kamar yadda kuke cewa a fitar da wata formula in kai applyin ɗin wani abu akan wannan formula zai balanta haka Al-Qur'ani mai girma yake domin littafi ne mai cike da fasaha da basira da hikima ko a cikin mutane idan ka samu wanda ya koshi da hikima da basira ba komai yake yin fillafilla a kanka ba akwai abin da zai ishara a kanka ya gama da wannan babi kamar misali kana iya ganin a ce maka shugaban ƙasa zai yi bayani a farkon shekara ga 'yan ƙasa za ka ji a yi ta yamadi mai girman shugaban ƙasa zai jawabi amma duka duka jawabi shugaban ƙasa minti 13 ya yi ta gama ya gaya ma 'yan ƙasa duka saƙon da yake so ya gaya musu me yake nuna maka akan sa ƙwarewa sai a yi kalma ɗaya amma za ka ɗauki ma'anoni da yawa walillahi al-mathalul a'la cika da buwa ya tabbata ga Allah da haka Allah kuma lokaci subhanahu wa ta'ala idan ya kawo kumala ko ya kawo wani asali to duk abin da zai biyo bayan wannan zai shiga wannan ƙarƙashin wannan asali shi yasa Al-Qur'ani yana bayani na komi kamar yadda muke cewa lokaci a cikin usul a cikin abin da ke da alaƙa da a'malul qulub aikace-aikace na zukata wani lokaci yana da alaƙa da furu' abubuwa na aikace-aikace na gaɓuɓɓa wani lokaci yana fayyace bayanai a kan hukunce-hukuncen gidan duniya da hukunce-hukuncen gidan lahira yana fayyace bayanai a kan dukkan wani abin da ɗan abin yake da buƙatuwar zuwa gare shi amma kafin mu je da nisa kar ku manta da gamanniyar ƙa'ida wanda al-Imamul Barbahari ya faɗi ta a cikin sharh sunna cewa Qur'ani yana da buƙatuwar sunna sama da yadda sunna take da buƙatuwar Qur'ani wato ayoyin Al-Qur'ani mai girma da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke zuwa ya bayyana kuma abin da manzon Allah ya hukunta a cikin hadisi to hukuncin sa daya da abin da ya zo karara a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda ya bambanta tsakankanin waɗannan hukunce-hukunce guda biyu to yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi yana neman ya bambance kenan tsakankanin dokoki da hukunce-hukuncen Allah da kuma dokoki da hukunce-hukuncen da annabawan Allah sallallahu alaihi ajma'in suka tabbata. Abin da yasa dole a kawo wannan, kar ka dauka komai ka ci, to in dai Qur'ani haka yake, to ashe masu cewa ba ruwansu da sunna sun yi daidai. Kun fahimta? Saboda kun ta da cewa ba ruwansu da sunna Qur'ani ya ishe su. To akwai ababen da yake karfin su ba za su gane shi ba cikin Qur'ani. Dole sai sun koma cikin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk. Annabi ne litubayyana. Da aka duk bayanin da manzon Allah ya yi Qur'ani, to ka fahimci cewa wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Da aka duk bayanin da manzon Allah ya yi Qur'ani, hukuncin sa dai da abin da ya fito karara a cikin Qur'ani ne. Jama'a mu ji ko kun ji wannan? Yawwa. Wal Qur'ani mai girma, malai ce fa huwa fi nafsi huda. Shi a karan kansa shari'a ne, kuma waya hadil khalqa, yana shiryar da dukkan halittu li jami'i ma yahtajuna min umuri dinihim wa dunyahum, kuma yana shiryar da talibai gabaki daya zuwa ga dukkan abin da suke da bukatuwa zuwa gare shi a cikin addinin su ko kuma a cikin rayuwa. To kaga muna da bukatuwa mu gane hakikanin yadda ake sallah. Amma kaga sallah kawai ta zo a cikin Qur'ani ne, girman usul din wa aqimus salat a waɗansu lokuta, ta yaya za a yi tsayuwarta. Wani kane manzal a Qur'ani ya ce umu lillahi qaniti, amma manzal Allah ko sun shi ya kwatanta yadda ake yi. Umu lillahi qaniti shi ne ka tsaya ka fuskanci Allah ka dora hannun dama akan hagu, kuma kai kaza kai kaza kai kaza, shi ne ma'anar umu lillahi qaniti. Ya ruku'un ta take, ya sujudun ta take, ya zikirun ran ta take, kaga duk wannan Qur'ani ne kawo maka. Dai ka maka sunna ne ta tsayyace. Kana da buƙatuwar aikin haji, ya ne aikin hajin nan yake? Manzon Allah ne zai tsaya tantance maka. Idan ka zo ka yi dawafi daga nan aka ta'addi ne nan a kwana kaza, a je Arafa, a je Muzdalifa, sannan a dawo maka a yi dawafin ifada, sannan a yi kaza, sannan a yi kaza. Qur'ani usulin ya kawo. Amma bayyana hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya bayyana. To haka ne idan ka ɗauki sauran ƙofofi na mu'amala da zamantakewa, Qur'ani yakan kawo usulin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fayyace, sai a ce maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba, an gama da matsalar cinikayya. Allah ya halatta cinikayya amma ya haramta riba. To ya ake cinikayyan nan? Sai ka ji annabi yana ce maka idza tabaya'tum bil-ayna, sai fara kawo maka ayna haramun ne kace cikin nau'in kasuwanci, muzabala ko menene nau'o'in kasuwanci dai daban-daban, sai da Allah ya sanya bayani ce ba daidai ba. To haka Qur'ani ke kafi ya kawo usul tushi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fayyace, kuma wannan fayyace wanda annabi yayi hukuncin sa ɗaya da abin da ya faɗa cikin Qur'ani ne, kuma saboda anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk. Wani daga cikin ‘yan ƙalaƙato wanda in an kyautata musu zato sai a ce Qur'aniyyun, waɗanda suke cewa wai sun yadda da Qur'ani, ko Qur'ani kaɗai suka yadda da shi. Ya zo ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu, bayan Qur'ani to da me kuma za a yi imani, za ka yadda da hadithi ba? Sai aka tambaye shi aka ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu, ku din nan zamiri yu'ni ila ma ba, yace Qur'ani. Muka ce to kawo hujja, saboda tun daga farkon suran har yanzu nan babu wani dalili mai nuna ku din nan zai koma zuwa Qur'ani. Kuma wannan ayan karshe ce a cikin suratul mursalat, yace mutsuru yace mutsuru ya kafa kawo. To sai ake tambayar ku cewa a cikin Qur'ani Allah ya ce ma annabi li tatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka, a wata ayin ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka. Shin tilawa din da ita ce bayani? Litatluwa domin ka karanta musu, ko to litubayyana domin ka yi musu bayani? Shin suna da bambanci ko ba bambanci? Wa buhita alladhi kafara, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam
zai karanta mana alqur'ani kuma zai mana bayani illa illa saqannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya takkace mana a cikin alqur'ani girma. Ina yawan nana ta wannan ne domin kar wani ya tafi da shubuhan cewa yana son sai ya ga saghiran aw kabira. Wani zai ce maka ina inda aka ce a cika za ko tantabara a cikin alqur'ani. Ai tun da ya ce ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث القران يا رجال من يا جماعه كسو كده كون فهمت تو منينه ذا اشي منينه ذا اشي با حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه متعين كده كون جاي ولا تفاتي ني ذا اسنيا ولا تفاتي ني ذا اسنيا با اي كين دي شي كل من حرم بيته الله التي اخرج لي عبادي والطيبات من الرزق يا رجال من بعده abinda Allah zai so a sanya a cikin tufafi ko a ci ko a sha ko na bada kuratayya shine kuma nan Allah sallallahu alaihi wasallam zai goyi bayani wani lokaci kuma Qur'ani yana iya zuwa ya bayani to shine ma da yake cewa alqur'ani mai girma baya ga kasancewa shari'a a karan kansa kuma yana shiryata da gabaki ɗayan halittu zuwa ga abinda suke nema a cikin addininku ko kuma a cikin rayuwarsu wai yushiruhu ila kulli tariqin nafi'i haka nan Qur'ani na shiryata da ku dukkan wata hanya ne amfani Qur'ani na shiryata da ku a babin yanzu ɗauki misali babin ci da sha dubi inda Qur'ani ya tsara mana yadda idan mun yi azumi sai ya gaya mana in mun tashi za mu karya azumi da me ya kamata mu karya azumi tariqin nafi'i da ya ce mu ci da biyu in so samu ne mu samu ɗanye in bai samu muna iya samun busasshe in babu shi mu samu ruwa wannan tariqin nafi'i ke to bayan kila ka dan ci abinci bayan kai sallah ko makamantan wannan to shi karan kanshi me zaka ci ya adadin da zaka ci in ka ci me zaka yi duk qur'ani da ya ce da wannan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana bayani saboda bene yana shirye cewa ila kulli tariqin nafi'i duk wani hanya ne amfani qur'ani na shirye ta kaga waɗansu a rudanin tunani irin nan idan suka ga technology na duniya a yau sai su tsara ka ai na fara a fara duniya na fara kan ci gaba sun ci gaba sun yi bincike mai zurfi amma asalin wannan technology daga qur'ani aka sani shi dauki irin waɗannan wayoyi da muke dauki irin email address da muke da shi kowane mutum ɗaya yana da irin nasa in duk duniya sama da mutum biliyan ɗaya da miliyan 700 musulmi kenan mutanen duniya gabaki ɗaya biliyan 7 da kusan abin nan biliyan 7 ko biliyan 7 da miliyan 800 kowa in ya ga dama zai iya yin email nashi na kansa zai iya yin layin waya nashi na kansa idan aka samu wannan Qur'ani ya riga ya gama da wannan babin tutun da ya ce wasu ma'izatul buruj wasu ma'izatul buruj Allah ya rantsuwa da sama ma'abociyan hanyoyi hanyoyi ga sunan a cikin iska amma kai yanzu aka gani hanyar amma idan aka zurfa da bincike za a gano hanyoyin da ke cikin iska to da ku yanzu kuma ya rage tsakankalin yi da kai yanzu kowanne mu kore ido mu zurfin tunani a cikin ayoyin alqur'ani ne girma da mu gano wannan kananan hanyoyin da Allah zuwa ta idan musulmi ya wannan ya dace idan ya kasa yi wani bature ya zo ya yi ba za a ce bature ya zo shi ne ba asalin wannan ilimi ne na cikin alqur'ani kulli tariqin nafi'i kaga a yau idan ka lura da irin matsalolin da ke faruwa na cututtuka a duniya a yau za ka ga galibin shi daga abinci ne za ka ga galibin shi daga abinci ne to in ka lura da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryatar akan al'amarin abinci za ka gane kullu tariqin nafi'i ta biyar ga shi ta ma mal abu na adam wi'an sharran min baqin annabi ya ce babu abin da zaka cika shi mafi sharri kai dan adam kamar wannan annabi ya ce cikin ka duk wata cuta da ka sani to tana da alaka da cikin ka har annabi ya baka shawara ko in babu mafaki ka cika ciki to ga hanyoyin da za ka bi ka zaraba cikin gida uku rabi ka ci abinci rabi ka sha ruwa rabi ka bari ka dan kai numfashi amma wani in ya tashi sai ya cika sai ya ji abin ya zo mishi bai dauki kulle tariqin na da ilma annabi ya riga ya zama da wannan to idan kuma ka cin shari'a sai ta shar'anta maka wasu abubuwa da za ka yi ka zo ka yi ruku'u ka yi sujada kai zaman tafiya wanda duk in ka lura da training na duniya a yau wanda duniya ta yarda da shi za ka ga cewa ne a riƙa nuna maka ka riƙa wani buƙoƙo haka wanda shi ne dai ruku'un da muke yi a riƙa nuna maka kai wani press up duk dai shi ne nau'o'in sujudun da muke ma Allah a riƙa nuna maka ka riƙa wani haka kana haka duk su ne dai abin da muke yi ga abin nan kullu tariqin na fi ilmin dan Allah ya riga shi da zuwa da shi kila kun fahimta to haka qur'ani ke sani irin waɗannan suraku zuwa ga kowane abin da ya amfani kowane abin da ya amfani wanda ya nutsu a cikin cikin alqur'ani zai ga irin waɗannan fa'idoji sannan wa yufarriqu lahum bayna al-haqqi wal-batil qur'ani yana bayyana musu yana tantance musu tsakankanin al-haqq gaskiya wal-batil da bata gaskiya da bata yana fankayyace musu bi ma'ana ina hanyar Allah zalika da anna Allah huwa al-haqq ai Allah shine al-haqq to ina hanyar Allah qur'ani ya kan gaya maka hanyar araba karama wa kadhalika nufassilu al-ayati ولتستبين سبيل المجرمين جيكم مقيا مكا سبيل المجرمين ذا طريق الله ذا طريق المجرمين إنها دينا مستبيلة إما شاكرا وإما كفورا دك ذي بينا مكا شيفا واندي إيتي واندي واندي بي يوسيبي إيتي يكي أما بعدين دي قاين قرآن يتفز كوني في الله كلا وكل شيء فصلناه تفصيلا كوني أنفو قيتي قرآن يكاو أصول سنة قيتي مكا والهدى والضلال قراننا فايتي ما تنكانين شريعه ده بتا زي فايتي ما تنكان ابين ده يكي شريعه ني ابين ده يكي بتا ني دي دان فايتين دي جو منينه بتا سي النبي يغا ما كو تا قاعده ما حاك في نفسك وكرهت ان يصلي عليه الناس yanzu na wani daga cikin mu ne idan da matar ta za ta haihu zai fito ce da Allah liman a sanya ni cikin addu'a mata ta ta haihu ai ta bushara matan wani ta haihu dangi ai ta murna amma idan ta ɗaya hanya aka samu ɗan fa sai ma a haifi ɗan sai a ji a yadda shi wani ma sun ba'du wa fawqa ba'din rashin imani kaga haka qur'ani ke nuna mana mutunci yanzu kamar mu da muka zauna a nan muke sauraron bayanai na Allah bayanai na Qur'ani da Sunna yanzu duk wanda aka ce ciwo rigan shi ne daga shi sai ga jerin mun a cikin tayar tsari zai haka in dai ba da lura shi ne ya amma ka je kasashen arna da ba su da dalal ba su da huda wa dalal su ko ni kawai huda ne a wurin sai ka ga wata fiti Ingila tun daga Ingila har zuwa America daga ita sai dan tiket ko dan gajeren wani kanta a buɗe ba balal ba san balal ba ba san hanyar Allah ba san hanyar shi ɗan ba to muku Qur'ani duk ya fa fayyace mana ya fa fayyace mana hanyar Allah da hanyar shi ɗan shi yasa komai a ƙarƙashin ke kallon sa wa baina ahli sa'adati wa shaqawa Qur'ani kuma ya fayyace tsakankanin hanyar waɗanda za su rabauta a gidan lahira da hanyar waɗanda za su tafi قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون هل يرضى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أهل السعادة فيها تو أهل الشقاوة كما أنكوا نفسه دك عندك دي سيجا عند القرآن كيف لم يكاو أهل السعادة يكاو أهل الشقاوة سيشيكو سنتن شيكا بأول دكتو بذكر أوصاف الفريقين Qur'ani kan bayani akan sifofi na ƴan aljanna da sifofi na ƴan wuta sifofi na ashabul yamini da sifofi na ashabul shimali duk mun san ina faɗin wannan na tabbatar da alarmoni suna hararo ayoyi da dama wanda ban yi a ce duk abin da muka kanta ne mun kawo aya akan ta saboda karatun zai tsaya akan kafuje kenan maka amma na tabbatar da alarmoni waɗanda suke da rubu a cikin Qur'ani ana wannan bayanin suna hararo irin aya kaza kenan وفيه بيان الأصول والفروع أثناء القرآن للجمع أقوى بيانه الأصول أدين دي كده ألاك على توجيه كأيك شأيك شوف مشيع ولنوان لما ظن الله يبيان أثناء حديثي أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره سوني الأصول ميسا اتراف الأصول أصول ما أنت سوني توشي sune ginshiki bi ma'ana duk wani ibadan da baka yi ma Allah in baka gina su akan wannan ba ibadar ku shi yace imani ne usulul iman to qur'ani yana bayanin wal furu' haka ne da kuma abin da ke da alaka da ibadu da sauran zamantakewa da mu'amalolin bi zikri adillati al-aqliyya wal aqliyya ta hanyar da kafa hujja da hujjoji na hankali da kuma hujjoji na shari'a saka qur'ani ke mu'amala dubi babin shirka da Allah wani misali da hankali da qur'ani ya kawo baya ga misalai kuma na shari'a ko kuma ince hujjoji na shari'a ne kawo yace wa man yushriku billahi fa ka'annama khara min as-sama'i فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان الشيء سبحان الله ودي كان wannan misali zai gane mushriki ya ban ya lalace ya shiga tasku ya kidi ya tunta saboda yana ce maka ne wai wa mai shirki billahi duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra min as-sama ko misalin yanda ya lalace ya barbade ya tambade shine misali wanda kharra min as-sama yusalalu daga iska daga sama yusalalu kharra min as-sama fata afuhu ayyub sai din tsaye suka fara waso ko istifa ko sanki da nabi shine istifa shine ikhtifaf ay ala atuko kidnani to mutun ya salalo daga sama sai in tsaye suka fara kidnafin din shi hankaka ce kidnafin din shi can mujiya ce kidnafin din shi can bi ma'ana dai in tsaye suka yi tawaso ko a kansa wancan ta yage shi ta can wancan ta cakule shi ta can wancan ta kafa da shi ta can wancan ta amfani da fiffiken ta bige shi kun fahimta shine ma'anar kota afu tsayu au tahwi bihi makanin abin fi makanin sahih ana nan kuma sai iska sai kuma ta kado shi da ta kado shi ne kuma ya fado anan taddirin kasa ashe kuma akwai wata rijiya ne bala'in zurfi anan ne kuma iska ta shifa shi kuma san bakin rijiya subhanallahi wannan lalacewar mushriki ke a hankalce da Qur'ani to kada ku manta ina ma fizik abinda kuke kira gravity kana kara sama kana kara wata iska ko ba kai ke ba ko dan sayansu mu ba ka san fiji ba yanzu iska da kake gani kamar yanzu in ka dauki wannan abin in ka take shi ai kasa zai faɗo to idan kana kara sama idan da zaka saki wannan a can kololuwar sama zai ta kare ka kun gani saboda babu iska a sama irin yanda yake a kasa to wai mutum sai ya salalo daga can maimakon ya ci gaba da yin sama amma kuma akwai wani karfi da ke janyo shi kasa kamar yanzu kana son ka gane wannan hadarin shine kamar yanzu a ce kana son ka tashi sama ya kake ji fa ka annaba min nan ka annama yas'adu fi sama da qur'ani ya kawo a ce a tursa ta maka ne sai ka tashi sama ya kake jin wahala da azaba za ta kasance maka to shi kuma wancin yanzu yayi saman zai amma ana son a tankuro shi kafa da haka yana cikin bala'i da tashin hankali zuciyarsa ba za ta taɓa kwanta ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba to yana cikin wannan halin ne fa yana son ya sama amma wani ƙarfi na tankuro shi kafa ai a wannan lokacin ne kuma wani tsantsar sai fitowa soko a kansa kawai inda zuciyar shi za ta cike farfasa zai shiga cikin damuwa da tashin hankali ga jikin shi cikin miyaku ne sau da tsantsaye suna cikin shi a daidai wannan lokacin kuma wani sai wata iska sai ta kaɗo shi duk da irin wancan rashin iskan a sama sai a samu wata iskan kuma sai ta kaɗo shi kuma sai ta jefa cikin rami mai sauki wannan misali ne na farfaɗewa da tambaɗewa wanda ya shafa da Allah misali a ƙali to misali na ƙalifa sai ya ce maka innahu man yushriku billahi faqad حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار عشان أنك ومك هجة أقلي أنا أنك ومك هجة نقلي مثال كوك ما لو كانت كن باب العلم وانا من باب مثال أباب أكيد لو كانت كن باب العلم وما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها سي الله كهجة لهنكني كمثال الحماي ya hamila asara ai duk shi kuma nan ba da yake bisan jaki ba in dai ba kananan yara su gara go sai za ga jaki kowa san jaki to idan ka san jakin angon ka dauko tafsirin ibn jarir shine imamu mufassirin ko ka dauko tafsirin ibn kathir ka dauko tafsirin sa'di ka dauko tafsirin wa'id tafsirin wa duk ka zuba maka ka dauko Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah haka dauko da Fathul Bari da Shahih an-Nawawi da Aun al-Ma'bud da Tuhfatul Ahwazi duka dora maka ka dauko balaga ka dauko nahwu ka dauko komi ka dora ma jakin ango zai hana jaki ya iskanci ba zai hana shi iskanci ba zai ta kururuwa inda ya dama wannan kururuwa ne rashin mutunci da Allah ya ce wa inna ankara al-aswat la sawt al-hamir duw inna li tafan ba sai jakin ne sai kai kike an dora mun manyan manyan da kafai wato ga mutum yakin ki ba tun da dan shi zai rashin mutunci shi kai a haka magana iya ganin shi tun tsayin shi to Allah ya ce wannan shine misalin duk malamin da yake aiki da mutum shi misali ne wannan akali misali ne na hankali ai kowa san jaki to kawai ka hararo cewa jaki an dora mishi da tafai zai amfani shi to haka ne wato wanda aka dora mishi ilimi da aiki da karatun shi haka yake lalace to a shari'a fa sai ya ce watul alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansa laka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah ya bashi ilimin amma ya fice daga cikin ilimin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya zama shine dan koren shi shaytan na rufa mishi baya fa kana min al-ghawin ya zama cikin tabaku haka kaga wancan akali wannan naqali ila kun fahimci abin da yake ne to haka ne yake wani lokaci a cikin babin mu'amala a babin mu'amala sai a kawo wasu hujjoji na hankali da ke nuni akan daraja da kima na kyawawan ɗabi'u kaga ne sai a ce wa innaka la ala khuluqin azim kaga an yi kyawawan ɗabi'u da nagartattu sai a ce fala ka shiga tuka yin mukabbibi wa dudu da dinin kullin ne wa da ka yi kullu halatin mahi me yawa rantsuwa wanda yake wala kantacce ne bai shirye aiki da nasu hammadin me yawa giban mutane masha'in dine ne me yawa ta da annin imanci ko sai me ne na utullin manna'il alkhair me yawa hana alkhair ya hana wa'azi ya hana faɗin gaskiya ya hana kuma haƙoƙa na wajibi da kanki da ke kansa ya hana haƙƙin iyali ya hana haƙƙin addini a wuyansa ya hana haƙoƙa na Allah ya hana haƙoƙa na bayin Allah shine wannan manna'ul kai murtadi da shi dan ta'adda kidnapper ko safafin da jima'a ne wanda zai ji shine mutadi afi duk abin da zaka shi yayi na zunubi kulli gashi ne tausin dabi'a mai fakin hali mai fakin zuciya mai kaushi ba'da zalika fani kuma gashi zani zuciyar shi ba ta shirye ta gaskiya to haka nan wani lokaci zaka Qur'ani ya kawo maka irin wannan abubuwan wani lokaci kuma sai ya kawo maka ishara zuwa ga wasu abubuwa kuma naga tuttu wala ta sai ka haddaka linnas wala tamshi fil ardi ma fa ko to ire-iren wannan haka nan Qur'ani wani lokaci kan kawo ababin dabi'a da mu'amala haka nan ababin halal da haram haka nan ababin halal da haram wani lokaci Allah ya kawo halal ko haram sai kawo hujja ta shari'a wani lokaci sai kawo hujja ta hankali haka nan kuma ababin abin nan ababin zamantakewa kullum da muka bayyana misali haka nan ababin abubuwa dai daban-daban in kai nutsu a cikin Al-Qur'ani mai girma za ka ga irin wannan wanda ba shi da iyaka mali yace wa fihi yace ko wasafahu bi hadhihi sifat awsaf Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta Al-Qur'ani da wa'annan sifofi al-mutlaqa al-amma ga sunan gama Musa kafu Allah ke la shirku anha shay'un fi ayatin kathira wanda yake ayoyi ga sunan mabambanta a cikin Qur'ani mai girma Allah ya baka ilimin tare akan usul da furu wanda yake kusan ba ayan ma da za ka samu tawo kinta daga wannan duk ayan da ka kaga sai ka ga wani sako ne nauyi da Qur'ani ke cike shi ko akan aqida ko akan mu'amala ko akan ibada ko akan sauran zamantakewa dama Qur'ani ka ba ki duk in ka ga wata tara shi kai shi kallo kallo na bai daya to zai baka sakonni guda uku zai baka sakonni guda uku sakonnin nan guda uku duk in kai musu kallo na bai daya za su koma zuwa ga sako guda ɗaya ne tak sakonnin nan guda uku shine zaka Qur'ani yana bayani akan tauhid zaka Qur'ani yana bayani akan tauhid na biyu zaka Qur'ani yana bayani akan tarihi da kifa abu na uku zaka Qur'ani yana bayani akan halal da haram to ina so ne sakonin da Qur'ani ya tattara akan su to duk waɗannan abubuwa guda uku kuma suna hidima ne da na farkon nan tauhidi domin duk wata kissa da ka gani a cikin Al-Qur'ani kamar da Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa duk wata kissa da ka ganta a cikin Al-Qur'ani ana baka labarin annabi Adam ko annabi Nuh da mutanen da mutanen sa annabi Ibrahim da mutanen sa annabi Shu'aib da mutanen sa annabi Salih da mutanen sa duk ana gaya maka ne ga waɗanda aka turo musu da awan tauhidi waɗanda suka ƙaryata ga mummunan makomansu waɗanda suka karɓa ga kyakkyawan makomansu za ka duk wata kissa daga ganin da a cikin Qur'ani ne kamar irin gidan da take yi halal da haram mukammalat ne na tauhidi yayin da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to abin da zai cika maka wannan tauhidin shine aikata halal din da Allah ya halasta da nisanta haram din da Allah ya haramta shine abin da zai cika maka wannan tauhidi wala ta haka alqur'ani ne kuma yake malin yace wa qayyada hidayatahu fi ba'd al-ayati bi iddat quyud qur'ani anan bayan mun ce shi karan kanka shiriya kuma yana shiryatar da dukkan talikai zuwa ga abin da suke da bukatu na addini ko na rayuwa mun karanta wannan ko mun karanta ba mun karanta to sai malin yace amma zaka ga wasu ayoyin alqur'ani mai girma kuma suna iyakance wannan shiryen qur'ani ba kowa yake da shi ba yace wani lokaci qayyar hidayatu bi annahu hudan lil mu'minina kamar da sun so ta nahi wani lokaci zaka yana cewa shiryen qur'ani wanda zai shirya da ita shine mummuni masu imani kadai ke amfana da shirin alqur'ani wani guri almuttaqina masu amfana da shirin alqur'ani sune almuttaqina masu tsoron Allah liqaumin yaqilun wani gurin ka ji ace shiryan nan za ta amfani ne ga mutanen da suke da hankali suna kikkirfa abubuwa ويتفكرون wani gurin kaji ya ce da kaumin ya tafakkaru masu tuntunci ne masu kikkirfa abubuwa wani man qasduhu alhaq wani gurin kaji yana cewa qur'ani yana amfana ne shari'ar sa na saduwa ne ga duk mutumin da yake yana da kyakkyawan niyya sai ma da yake wa hadha bayanun min ta'ala kaga wannan bayani ne daga Allah subhanahu wata'ala li sharti hidayatihi ga sharatin da sai ka cika shi sannan za ka samu shirin alqur'ani kenan duk wanda bai cika waɗannan sharatan ba zai dace da shirin alqur'ani la haula wala quwwata illa billah ashe jama'a wannan shine sirrin da yasa ga qur'ani a cikin mu amma qur'ani yake yin aikin da yayi masa haƙai qur'ani ya kasa yin mana aikin da ya mutabi'ai idan muna karanta kisan sahabbai da tabi'ai sai mu ji kaman ba mutane ne irin masu ciki da harshe da hannu da kafafuwa irin namu sai mu rika jin kaman waɗansu mala'iku ne Allah ya saukar daga sama special kuma ga qur'anin da suka karanta suka samu wannan shiriyar shine dai qur'anin da muke karantawa a yau kai da yawan mu ma muna iya haddace abin da sahabbai iya haddacewa akwai sabon fa da yake fa abin da ya haddace duk da wuce alamtar kai zuwa nan amma mu nan yaro ɗan islamiya ya wuce wannan dan aji biyu a islamiya ya wuce alamtar kai ga littattafan tafsiri girjik a cikin mu da ka inda ya tarin ilimi ne to muna da shi to amma me yasa qur'ani bai canza aqidu bai canza dabi'u da mu'amalori ya jetta mana wa'annan abubuwan ba ashe shiriyar qur'ani ba kowane kare da doki ke samu shi ba akwai sharadai ga su shine nan ma da yake cewa wa hadha bayanu min ta'ala li sharti hidayati a wa'annan ayoyi da suke bayani akan sharadin wa'anda suke amfana da alqur'ani mali yace to wannan bayani ne na sharadin samun shiri da alqur'ani yace wa huwa annal mahalla la budda an yakuna qabil mu'amila kun ji sharadin guda biyu duk wurin da za a jefa mishi alqur'ani sai ya cika sharadai guda biyu sai ya zama qabil mu'amila jama'a ban nuna ta muku inji qabil mu'amila barakallahu fikum wa fina jami'an duk waɗannan duk zuciyar da ba ta cika waɗannan sharaɗe guda biyu ba za ta kafa da alƙur'ani sai ta zama ƙabilan sai ta karɓi saƙon tema da Allah tema hadin shi sannan amilan ce aiki da saƙon da ke ciki to duk wanda yake yin wannan to duk ayin da ta zo sai ka ga yana amfani amma gidan da fiye da marabun فذلك مريجة إلى رجل ومعطوا مكاثرون أما مليفة من أمنا يشير فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستوشرون بمعنى أنسى مقابلا وعاملا زوجي الناس تكن كالي شرية أما إن كان شريني في أيك ذاك ذات غوري مع الله في بشارة في أن نشوى سنقوم دؤى بند أكتشين أكتشين في قبر إن سكي قبر براس ويوضايا zai daidai da niyyar da ana karanta mun ayoyin ina kallo ta ina ne zan yi raddin wannan zuciyar za ta daidai da wannan wata zuciyar to kaga ashe shi yasa sai kai ta mamaki gashi ana karanta qur'ani amma wasu suna nan a cikin aqidar ku cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne ashe ba a samu qabilan wa amilan bane sai kai mamaki ana karanta qur'ani amma wani yana nan yana ganin yana da wani abin da ya fi mishi Qur'anin ma yana da wani shehin shi maganin shehin ya fi maganin Qur'ani sai kai ta mamaki yadda ake samu wannan kuma gashi ana kan Qur'ani ashe ba a samu qabil mu'amila bai sai ma ne shi wala budda li hidayatihi min aqli babu makawa ga duk wanda yake so ya amfana da Qur'ani sai ya zama yana da hankali jama'a kun ji wannan sai ya zama yana da hankali wato ba za ka zauna a gaban malami duk abin da malami ce ka ce Allah gafarta malam shi ke nan ba ka da wani hankali da za ka yi da qur'ani yake so a fana ta'aqilu kai ba ka da aqlu inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'ani haka yake kara maka idan ya zama yanzu idan ka yari duk abin da malam ko shehi ya zarta ko sai ya ce Allah gafa ta malam ai malam ya riga ya fi to wannan zuciyar ba za ta amfana qur'ani sai ka ga haske amma hasken nan kamar yadda ka san hasken rana ba ta amfanin makaho in dai da gani ne to haka ne sai ga shi ana karanta masa qur'ani kila ma malamin shi yayi mishi tafsiri amma zai gane saboda me ne babu akal zaka duk abin da za a gaya maka sai ka kirfa shi da kyau ka auna shi da wasu ayoyi da wasu nasusa da rayuwar wanda aka daukar qur'anin da almajiran akalin kenan ai an ta qulu lillahi ma sana'u qurada thumma tatafakkaru ko shine na gaba wa tafkir sai ka rika tunani to shine thumma tatafakkaru ka ce bakan kai kadai ko ku biyu in kuka yawa shawarwari da hange-hange na iya shigo amma ka samu wani aminin ka ku ce abin da ake karanta mana nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ni makan mu adalci ko kai kadai da kai da zuciyarka to irin wannan ana sa ran mutum zai samu shiriya wa tadabburi li ayatihi sai kuma ka rika kikkirfa ayoyin dan ka farko kenan in kai amfani da hankalinka za ka gane safa in kai amfani da hankalinka za ka kikkirfa ka kalli wanda aka saukar masa safa ka kalli inda ya aiki da shi ka kalli daliban sa ka ga irin yadda kai aiki da shi wa tadabburi ayati sannan kai kikkirfa ayoyin to ga ma wata aya ma ta goyi bayan wannan aya ga wata aya ma ta goyi bayan wancan aya ga wata aya ta saba ma abin da wannan ayan ta koyi to haka nan in kai wannan to za ka sani shari'ar alqur'ani malai ce kul mu'rid allazi la tafakkaru kaga wanda ya kauda kai man'a hu an zikri ke wanda ya kauda kai daga zikirin da Allah ya sauka sai malai ce kul mu'rid kaga duk wanda ya kauda kai allazi la tafakkaru wanda baya tuntuntuni wala tadabbaru ayati baya kikkirfa ma'anonin ayoyin qur'ani la yantafi'u babu yanda zai amfana da qur'ani ana akwai wani hadari jama'a kafin mun ci anan gurin kun ga inda za a yi jahili ya gane shirin alqur'ani balla tana ta fi da shi jahili in dai an ce wanda baya ganewa baya tadabburi to ta yaya zaka yi tadabburin abin da baka sani ba ga Allah a cikin mana akwai wanda ya iya ibo akwai wanda ya iya yaren ibo a kuka ce in ba ka sani ba akwai wanda ya iya yaren ibo to ga Allah akwai wanda ya iya yarbanci wanda ya iya nuna mun kan yarbanci ga Allah wanda ya iya to fillan ku nuna ba wai abin bayani bane a nan wallahi nan ne cewa lai na iya amma dai wanda ya iya nuna mun kan to akwai wanda ya iya fillanci fillanci to da Allah dan yi mana fillanci ka faɗi duk abin da kaga dama dan yi kai dan yi kai ka faɗi duk abin da kaga dama kawai kai sai baba kawai kai sai ruwa na'am to sai zaka Allah ka yi to kun yi tadabburin maganar shi me yasa dan haka duk wanda bai ga da harshen nan da Qur'ani ke magana da shi ka ce wai tadabburin ayoyin Qur'ani mai girma wani abu ne mustahil ba zai yi ba to ashe ka ji inda hadari ke zuwa mana kenan ashe jahilcin da muke ciki yana taimaka mana gurin kangare mu Qur'ani shi yasa Qur'ani ashe ce fa la takunu min al-jahilin ko ana ma maza ha mata karka yi daga wancin jahili don kwana kula na wani mutum ko ana ha maza ha mata ko ana kira jahilai to kai ba ka ciki mafi karanci ka zama cikin dalibai in baka zama malami ba to Allah ka sa mana da rubucin dalibai da malaman gaba daya to ala ayi hal malam bai gama bayani ba da mun ji karshe da kun gane kun safanni da ke ciki to wannan shine irin bayanin da al-Allamah Musta'ani ya kawo a cikin littafinsa dangane da shirin Al-Qur'ani mai girma. Idan da za ka kuka cikin littafin nan, to za ka ga abubuwan da yake masu fa'ida, masu girma, masu albarka kwarai da gaske. To haka ne in kuma asalin wancan tafsiri, ina ƙara kira da babban murya akan waɗannan tafsirai guda biyu, duk wani ɗalibin ilimi karewa ya wadatu da gani. Taysirul Karim Rahman da kuma Taysirul Latif Al-Mannan. Muna fatan abin da muka faɗi daidai, Allah ka sanya albarka ka amfana da mu, abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana, Allah kuma kai mana muwaffaqa ka sanya mu cikin mazhuwa Al-Qur'ani mai girma wanda yake sune iyalan Allah subhanahu wata'ala. Tabbatar da gadan mu akan gaskiya har yau zuwa mutuwa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.